鸡没样口味啊。kalaman gwamnatin jihar Kaduna na sirri ɗin Rufa'i dangane da matsanancin karancin takardun kudaden naira da man fetur a Najeriya sun tada kura a gidan siyasa. Jama'a assalamu alaikum. A cikin makon da ya shige ne aka jiyo gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir ɗin Rufa'i yana zantawa da wasu kafafen yada labarai inda yake bayyana zargin cewa akwai wata kullalliya da wasu jigajigan gwamnatin APC suke shiryawa domin zagon kasa da kawo cikas ga samun nasarar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar mai mulki ta APC Bola Ahmed Tinubu. Ɗan Rufa'i na magana ne kan dimbin wahalhalun da ƴan Najeriya ke fuskanta a halin yanzu na karancin takardun kudin naira da kuma man fetur sakamakon sauya fasalin wasu kudade da babban bankin kasar yayi bisa amincewar shugaba Muhammadu Buhari. Gwamnan na Kaduna wanda yana daga cikin manyan na hannun daman Bola Ahmed Tinubu yayi kokarin nuna yatsa ga wasu manyan jami'an gwamnati da na jam'iyyar su ta APC kai har ma da dattawan arewa a cikin kakkausan lafazi, duk da yake yayi kokarin kebance shugaba Buhari sa'ad da shi da sauran gwamnonin APC suka kai kukan ukubar da jama'a suke sha sakamakon wannan canjin kuɗin wanda kuma suka ce ya zo daidai lokacin zabe.
Ni ban soki Buhari ba, ban taba sukan Buhari ba, abinda na soka mutane da suke tare da Buhari wayanda suke mishi ƙarya, wayanda ba su gaya mishi gaskiya, wayanda ba su nuna mishi wahala halin da mutane suke shiga kan wayannan matakai da ake dauka. Ban abinda shugaba Buhari ya fito da shi mun ba da goyon baya, mun san dalilin da yasa yake so yayi abu, amma wannan abu ba a yin shi yadda ya kamata, kuma ba a gaya masa gaskiya, kuma dole mu masoyan Buhari na gaskiya ba masu amfani da shi muna samun kuɗin cefa ne ba, dole mu gaya mishi gaskiya abinda muka yi kenan. Mu je mun gaya mishi abubuwan da ke faruwa a jihohi da yadda mutane suke cikin kakanikai da kuma tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a ƙasan, kuma muna ganin zai iya bata zabe, zai ma sa kila ma kada ai zaben gaba daya. Mu gwamnoni abinda kawai muke so shine a bada tazara wannan canji domin kowa ya samu ya canza kudin, domin naira biliyan 300 babu yadda za a yi ya zama daidai da naira triliyan guda 2, ko rabin kudin an ce ba za a iya amfani da shi ba yana banki, ai ka buga naira triliyan 1 ba naira biliyan 300 ba, kudin ne ba sai sabon matsalan kenan. Saboda haka abinda mu muke bada shawara shine ai amfani da tsofaffin kudi, a rika amfani da sababbin kudi a hankali har a cire tsofaffin kudin ran da aka buga sababbin kudi da suka isa, a yanzu ba su isa ba. Duk wanda yace kudin da aka buga sun isa ƙarya yake, kuma ana gaya ma shugabanni abinda ba gaskiya bane.
To sai dai kalaman na Nasir ɗin Rufa'i sun janyo martani mai zafin gaske daga jama'a da dama, musamman a cikin jam'iyyar sa ta APC. Ahmadu Haruna Zago, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano, yana ganin cewa kalaman na ɗin Rufa'i da ma ziyarar gwamnonin APC kan wannan matsala tamkar ihu ne bayan hari.
To ita kanta ziyarar ɗin yaudara ce, babban yaudara ce suke mutanen da suke shugabantaka, domin ai ba yau aka fito da tsarin za a canza kuɗin nan ba, wata uku akalla da fito da tsarin za a canza, ba su taɓa yin magana ba sai da suka ga abin ya tabbata. Sannan kafin wannan an ƙara kuɗin mai tun daga naira 86 ya koma har naira 186 ya kar har 120, ba wanda ya taɓa cewa ba a canza APC ba ce ba, ba wanda ya taɓa cewa ba su yadda ba a gwamnatin Najeriya.
To amma da ma a cewa suka yi shi wannan tsari da gwamnatin tarayya ta bullo da shi, baya cikin manifesto ko kuma agenda ta APC.
To ƙara man fetur iya cikin manifesto APC, da mu muka kiwo Najeriya da Buhari ya ma gaya mana cewa idan man fetur a ɗan Najeriya wuce naira 50 an zalice shi, da ni muka kiwo ba wanda zai gama fara cikin su. Kuma ƴan Rufa'i ba masanin Buhari da mai kan ƴan Rufa'i fanta ba, ina ciki ni a Haruna Zago lokacin da muka zo Abuja muna wani zanga-zanga akan ƙara kuɗin man fetur, lokacin ya zo ya jefa mana tiya gaza, akwai ɗan Juma Sifi mataimakin shi kuma yan sanda, shi ɗan Rufa'i ne yana minista, shi ya rike jefa mana tiya gaza ya koran mu, kuma bukatar shi ta kawo shi, kuma bukatar sa ta biya, domin lokacin da Buhari ke ƙara kuɗin mai lokacin da Buhari yake a Boko Haram abin bandit ne yau an arewa ba wanda ya tsaya ga Buhari a cikin su gwamnatin nan wakilin su kace bisa yadda ba amma wannan lokacin suna da bukata yanzu bukata ta kare suna ganin sun gama da Buhari sai da komai sai bada kansa idan ma suna magana wannan aƙila wadansa su kudin yanzu su ne suke kuka fiye da kowa dalili da shine lokacin da Buhari ya tsaya takara a 2015 cha yayi ba shi da naira ba shi da dala ba shi da sterling kuma ko iya da shi ba zai bada ba dan a zabe shi in za ku zabe na ku zabe ni ba bai bada koko ba kuma ka zabe shi yanzu zai tsaya secondary election yace ba zai bada koko ba sai ma talakawa sun tara masa kudi aka tara masa kudi to duk a APC ba mai wannan capacity ba mai wannan darajar wanda zai irin kalaman sai an sai kuri'a a gaban Buhari nan yana zauna Igun Sakwaya ake sayan kur'u dala 20,000 dala 15,000 ana ba mutane suna ganin wannan kudin suka tara sun ci banza wannan abin da fito da shi duk wannan kudin suka tara da zalal da sterling sai sun kai banki sai an ga inda suke tafiya daga can zuwa can da aka bada fast club da bail out da sun yi amfani da su wajen gina masana'antu wajen samar da ayyukan yi wajen inganta ilimi wajen inganta lafiya da duk ba mu cikin wannan saboda wannan bala'in ma da muke ciki su waɗannan gurbin masu ƙarya su suka tsora bana ko ga duniya kai dai bane 1940 aka haife ni 1950 aka haife ni balle wannan ya rayu rufai amma yazo yana cewa da tije arewa ba wanda yasa arewa kurin da saboda kasar Sabiya ya sai da Kaduna ya sai da abubuwa shi kuma wannan yazo sai da Kano ya abubuwan da bai kamata yi ba saboda suke ganin ba wanda yasa a Najeriya sai su gwamnati ne a bansu sai su duba hoton da ke gidansu kowa ya je gidan da ya zauna na gwamnati gama hawu ya duba wannan hotunan suna ina yanzu wasu ma da labarin su to ai su ma dan yanzu da suka yi sun yi latti an mata addini an yi kashi 85 daga cikin 100 a cikin wannan lokacin da aka yi wannan abin an yi latti abinda aka ce wata uku kamata ya tintini su hango wannan suna da masana tattalin arzikin kasa ya kamata ake sun duba kafin ayi su damu ba sai yanzu da abin ya kare ana ta kara kuɗin fetur ba ruwan su an kara kuɗin kandir ba ruwan su an kara kuɗin gas ba ruwan su an kara kuɗin mota ba ruwan su sadaka amma yanzu wannan tunda sun san abin da suka tala a dakunan matan su da dakunan su da gidajen su da abokan su
to sai dai duk da yake yan babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun yi shiru da bakin su suna kallon fadan na APC na cikin gida to amma kuma hakan bai hana wasu jigajikan jam'iyyar ta PDP kamar Abubakar Bababili mai da martani kan yan Rufa'i ba dangane da ciccakar dattawan arewa da kuma abin da ya kira shure-shure wanda baya hana mutuwa
wayannan dattawan arewa da ya kira su sunayen da ya kira su dukkan su kowanne ba wai don sun yi gwamnati bane ko gwamnati ko ministoci suka zama dattawan arewa sun zama dattawan arewa ne saboda interest din arewa da suka kare na tsawon shekaru da suka tsaya a kai yau kai in ba don irin kokarin su da hangen nesan su ba da suka yi tabbaci da dole sai wani dan arewa ya tsaya takara da yanzu fa wani abun magana daban muke yi da yanzu kilan takaran ana yi ne tsakanin Bola Tinubu da ko Wike yau har su suna ganin sun ga faduwa ne karara suka gani kuma mu Buhari ya gama Buhari in so nawa zai yi shugabancin Najeriya dan arewa da dan Najeriya za a zabe shi amma yanzu ya gama kar ya sa baki a ciki ko kuma ya gwada wai ga inda yake inda ɗan Najeriya za su bashi mutunci da martaban da ya dace da shi shine idan an yi zabe free and fair kuma aka bawa wanda ya ci zabe wannan ai maganan banza ne shi gwamnati Rufa'i Atiku shi ya dauki hannunsa 1999 aka bashi DG na BPE shi ya dauke shi kuma ya sa aka bashi minista daga baya ne yayi wa Atiku cin mutuncin sai ana taro ga Obasanjo na aka ziga shi shine yace Atiku ya fita daga mitin din lokacin tazarci me ba mu sani ba kuma ma wannan wani malalaci matsoraci wanda yanzu nan suna faduwa zabe gudu zai iya bar Najeriya mu mun san irin take-taken su faduwa ne suka gani karara ya zo musu kuma in Allah ya yarda wannan yaudaran da suka nemi su yi wa arewa wani wai muslim a'a wani shi ya haɓaka Lagos duk sun san ƙarya ne ka sa su a sikeli su biyu waye mutum waye zai fi wani kyautatawa wa Najeriya kyautatawa arewacin Najeriya mun zo mun bar wani ya zo ya don su wayannan tsaffin gwamnonin su suka kai mu inda suka baro da wa suka yi shawarin da suka fito da shi Tinubu wayannan gwamnonin arewa maso yamman da suke magana sun zauna sun kau matsaya dole kawai a yi babu dole
to shin menene ma matsayar wannan mataki na gwamnati na sauya fasalin kudade kuma yaya wannan al'amari ya shafi al'ummar kasar a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben shekarar nan ta 2023 ku biyo mu a cikin shirin na mako mai zuwa domin jin amsoshin waɗannan tambayoyin yanzu kan muna godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari Isa Lawal Ikara da Abdul Wahab Muhammad sai kuma Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.